Bayan shafe shekaru, ana gwagwarmayar ganin an samar da makarantar sakandaren ƴan mata a yankin Ajumawa. Hakun al'ummar yankin ya cimma ruwa a shekarar 2012. Ko da yake al'ummar garin ba su san cewa rashin banɗakuna a rukunin gine-gine na ajuzuwa guda shida da aka gina ta hanyar shirin gwamnatin tarayya na ci gaban muradan ƙarni MDG zai iya gurgunta makasudin samar da aikin da ke da nufin inganta harkokin ilimin yara mata kafin a yi musu aure ba. Binciken Arewa Radio ya gano cewa jim kaɗan bayan buɗe makarantar, wasu daga cikin ɗaliban da suka gaji da biyan buƙatunsu na makewayi a cikin daji da gonaki sun daina zuwa makaranta saboda kamuwa da cututtuka da sauran matsaloli na kiwon lafiya har ma da tsaro. Sahura Umar Abubakar ta ba da labarin yadda abokan karatunta da dama suka daina karatu.
Mafi yawancin mu idan zamu zo makaranta, musamman idan mun fuskanci lokaci abu zai same mu ba ma zuwa saboda rashin banɗaki. A shekara ta huɗu a makaranta babu banɗaki na gaba da mu, akwai cututtuka da suke samun su na iskokai da suke faduwa, kuma da rashin banɗaki ne kuma sai mun zagaya bayan aji.
To ita ma dai wata ɗaliba Nazifa Kabiru Ahmad ta bayyana yadda waɗansu abokan karatun nata ke ƙauracewa darasin aji. Aka yi musu aure ba tare da kammala makaranta ba.
Ce ba su zo makaranta ba wadataccen banɗaki haka. A wasu tunkan nan da an musu aure.
Sakamakon damuwa da wannan yanayi da ake ciki bayan samun labari, matashin malamin makaranta kuma mai tasirin faɗa aji a kafafen sada zumunta, Suleiman Yusuf Maitama, ya fara rubuce-rubuce a shafinsa mai suna Dan Banta Reporters.
Principal ɗin wai wani lokaci ta ji za ta tsuguna ne kare ya biyo ta, wani yake ba mu labari. Da na je makarantar don in bi ba'asi sai na tarar, ashe makarantar gina ta aka yi amma ba a yi banɗaki ba. Sai kasance principal ɗin sai ta fita ta ce wani kango, muka wallafa wannan labari na farko ga matsalar da ta shafi makaranta ga kuma abin da ake nema. Ga baya abin ma bai ma samu karɓuwa ba. Mu idan muka abu ba a dace ba za mu yi tananata har sai Allah ya sa an samu wannan abin.
Bayan kimanin shekaru hudu da kafa makarantar, hotuna da labarin makarantar sun ja hankalin jagoran wata kungiya mai zaman kanta da ke rajin tabbatar da ilimi ga kowa da ake kira ICDA, Farfesa Muhammad Bello Shitu. Daga nan ya fara tuntubar masu ruwa da tsaki. Daga ƙarshe dai a shekara ta 2017 an cimma nasara ta kafa wata gidauniya ta ba da tallafi daga mutanen garin da kuma waɗansu ƙungiyoyi masu zaman kansu a sassan jihar Kano.
Muka kira mutan gari, musamman matasa, muka zaburar da su na tuntuɓi wasu masu ruwa da tsaki a harkar bunƙasa ilimi a jihar Kano. Abin da aka yi ya kawo sauyi mai kyau. Zai kyau a ce sauran matasa na jihar Kano da Najeriya baki ɗaya su koyi da Dan Banta Reporters.
Hakan ya zama tamkar buɗe ƙofa ga asusun talafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, da sauran hukumomi na sa kai waɗanda suka samar da banɗaki wanda yanzu haka makarantar sakandaren ƴan mata ta garin Ajumawa ke da banɗakuna guda 14. A cewar tsohuwar shugaban makarantar Hadiza Mansur Sa'ad.
Muka samu aka yi banɗakin principal, aka yi na malamai ginanne, aka yi wa ɗaliban ma banɗakuna guda huɗu. Ni ma principal aka min ɗaya. Aka kuma samun UNICEF suka zo suka sai da muka samu banɗakuna kamar guda 14.
To shi ko Suleiman Maitama ya bayyana yadda yake amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen ci gaban al'umma. Har ma ya buƙaci sauran matasa akan su koyi da hakan.
Ganin yadda rayuwa ta ci gaba, musamman ɓillar kafafen sadarwa na zumunta, waɗanda gashi nan da wayarka za ka buɗe ka ga labarai ko kuma ka rubuta abubuwan da suke faruwa da kai, sai na ga akwai buƙatar kuma a samu da wannan shafi domin taimakawa gari da kuma al'ummarmu. Kalubale na bai wuce masu neman taimako yadda suka yi yawaita ba.
Da yake yabawa Dan Banta Reporters dagacin garin Ajumawa, Malam Usman Salihu ya tabbatar da cewa wannan ci gaba ya ƙara haɓaka zuwan ɗalibai makarantar ta ƴan mata.
Masu fuskanci ƙalubale babba lokacin da ba wannan banɗaki. Duba da samun wannan banɗaki da muka yi, mun yi farin ciki sosai saboda ita mace harkar banɗaki ya zama ta dole. Mun samu turnout very low kafin wannan lokacin. Dan Banta Reporters suka harba wannan abin akan iska. Allah ya ba mu wannan dama. Akwai secondary school nan ta maza. Duk da dai laruwar su take ta matan ba, muna buƙatar banɗaki a gurin.
Binciken asusun talafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF dai ya bayyana cewa Najeriya na buƙatar gina banɗakuna a gidaje miliyan 20 da kuma banɗakuna guda 43,000 a makarantu da wuraren taruwar jama'a domin zama ƙasa da babu matsalar yin ba haya a fili zuwa nan da shekara ta 2025. To a dangane da haka ne ma ake da buƙatar hoɓɓasa irin ta Dan Banta Reporters domin cimma wannan muradi.